バーキー、まあ、ヤンカウヤジャマー、アッサラムアレイコム。An jima ana zargin ‘yan majalisar dokokin Najeriya da ayyukan cin hanci da rikawa, musamman ta hanyar karɓar sosiyar baki domin amincewa da kason da aka baiwa ma’aikatu da hukumomin gwamnati a kasafin kuɗin ƙasar. A cikin watan Disamban shekarar nan da ta gabata ta 2024, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin wannan shekara ga haɗakar majalisar wakilai da ta dattawa. Kuma tuni da shugabannin ma’aikatu da hukumomin gwamnati suka soma bayyana a gaban kwamitocin majalisun daban-daban domin ba da bahasin kariya ga buƙatar kuɗaɗen da aka ware musu a gundarin kasafin kuɗin. Kuma kamar a can baya a wannan karon ma wasu rahotanni ne ke kunno kai na irin wannan badaƙala ta neman insani domin amincewa da kason ma’aikatu da hukumomin. Wata jaridar yanar gizo Premium Times ta bankaɗo wata badaƙala irin wannan da ta shafi jami’o’in gwamnati na ƙasar, inda ake zargin kwamitocin majalisar dokokin da neman kowane shugaban jami’a ya ba da toshiyar baki ta kuɗi naira miliyan 8 kafin a amince da kasonsu a kasafin kuɗin. Miliyan 4 na kwamitin majalisar wakilai, miliyan 4 na kwamitin majalisar dattawa. Duk da yake ana zargin da dama daga cikin shugabannin jami’o’in da cika wannan ƙa’idar, da akwai wasu ƙalilan da suka yi ƙoƙarin bijirewa wannan buƙata, waɗanda kuma ake zargin ana ƙoƙarin sanya ƙafar wando ɗaya da su ta hanyoyi daban-daban. To, akan waɗannan zarge-zargen ne na tattauna da shugaban kwamitin majalisar wakilai kan ilimin jami'a Abubakar Hassan Fulata a nan Washington DC. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Kayi maganar samar da kuɗaɗe, to amma ana ganin cewa ku kuna ɗaya daga cikin wanda ake zargin ayyukan cin hanci da rashawa, musamman wurin amincewa da kasafin kuɗin da jami'o'i suke gabatarwa a garin majalisa.
To, wannan zancen banza ne, wato kowane shekara mu a tsarinmu na Najeriya shugaban ƙasa da kansa shi yake kawowa kasafin kuɗi.
Amma kamin shugaban ƙasa ya kai ka iya tunawa da ma'aikatu da hukumomi su za su nuna su su bada su bayar da
tsaya mana ai mu envelope system ban sai da envelope system da wannan ba envelope system ake kowace ma'aikata za a ware kuɗaɗenta, amma da ƙarshe shugaban ƙasa shi zai kammala komai da komai da haɗe ya zo ya gabatar a gaban majalisa.
To, amma ai in ya gabatar za ku kira kuma shugabannin wannan hukumomin ɗaya bayan ɗaya, amma ba su suka
idan aka gabatar to da mu kira ministoci tukuna. Ministoci za su zo su kare muradun ma'aikatansu. Daga nan kuma duk wani shugaba ƙa'ida ne, doka ce, ba zai yiwu ba a ce a kawo kasafin kuɗinka. Kai da kake da ruwa da tsaki kake shugabancin wannan ma'aikata, a kira ka kuma ka ƙi zuwa. Saboda idan ka zo bayani bi za ka yi, kuɗin da aka baka na bara ya kashe shi. Ya yi daidai bara, alal misali ka nemi ka sayi mota 10. Bana ma ka zo da buƙatar ka sayi mota 10, me ya faru da mota 10 da aka baka na bara? Mota za ta mutu a cikin shekara ɗaya ne? Irin tambayoyin da muke yi kenan. Ya aka yi gabatar da abin nan, wani ya bada amsa gamsashe, wani kuma ya kasa bada amsa. Saboda haka hujjar da za a baka kuɗi ma wannan shekara ya danganta ga yadda kai amfani da kuɗin da aka baka. Ni bayan ma'aikatar ilimi, ministocin guda biyu da nake suna ma'aikatar ilimi, ina da shugabannin jami'o'i fiye da kusan 70, ina da sauran kuma akwai inter-university centers, akwai sauran dai ma'aikatar National Library da Gabar da National University Commission. Now kowa ya zo, amma akwai mutum uku, shugabanni guda uku da suka ƙi zuwa.
To,
suka ƙi zuwa aka tambaye su me yawa, kawai sai daga abin da kawai sai ya ce ai sun ce ai ba sun ƙi zuwa ne saboda an tambaye su kuɗi. Mutum ba bai zo ba, ya ba da ba'a shi. Saboda kuma a ƙa'ida kuma duk wanda bai zo ya gabatar da ya kare muradin ma'aikatarsa ba, ba za a yi wannan kasan kuɗin ba.
To, kamar yadda ka faɗa, akwai binciken da aka gudanar wanda ya nuna cewa kamar ‘yan majalisar dokoki kuna neman hukumomi da ma'aikatu kuɗaɗe domin ku amince da kuɗin da suka nima a kasafin kuɗi. Ina baka misali yanzu a kai komitin da kake shugabanta. Ana zargin kun nemi jami'o'i ta biya ko kuma kowane shugaban jami'a ya biya kuɗi naira miliyan 8. Miliyan 4 ga majalisar wakilai, komitin majalisar wakilai, da kuma wasu miliyan 4 ga majalisar komitin dattawa ta yadda za ku amince da kasafin kuɗin su.
To, mu kowa ko sun bada din.
Eh to ana ganin cewa waɗannan da kuke kokarin fada da su kamar waɗanda suka danso su ɗaya turjiya ne musu baya ba amma an ce da yawa kamar su su
kuma ba su zo ba eh mutum bai ma zo ba
a to bai zo ba saboda wata kila yana tsoro tunda ai
ai
ba na aka nemi kuɗin
ai kamar ai ruwan ya zama dole zuwa ya zama dole ko mutum yana so ko baya so sai ya so ya gabatar da bayani ya kashe wancan kuɗi akwai bayanai wanda na zaga duk jami'o'i na Najeriya banda guda daya gusa naje ko ina na duba takardun su kuma akwai bayanai na fallafa akan yadda suka bayar da wasu yawanci su sa da kirki sun yi abin da ya fada amma akwai yawanci akwai kuma da yawa kuma wanda kudaden da suke hannuna su ba a gudanar da su a daidai ba
bincike ya nuna cewa irin waɗannan duka kamar da ka faɗa akwai su din amma idan watakila bisa zargin da ake idan ƴan majalisar suka nemi kuɗin ba a mutum ya ɗan turjiya to nan ne fa za a bijiro masa da waɗannan barkalolin ko kuma a mai kokarin haɗa shi da hukumomin yaƙi da cin
hanci dan mai ma mutum zai tsaye abin nan shi wanda yake son abin da mai shi bai gaskiya ba idan ya zo kuma zuwa ira zargi
to wani na gol
shi bai gaskiya ba zargi yana da
mai mai yanzu rashin gaskiya da yake ba ƴan majalisa dama
ba hujja bane ba hujja bane ba hujja bane ba wanda ya nemi kuɗi hannu wani in mutum ya da shi ya fito da shi ya fito da hujja
akwai
ka zo ka shiga gidan abin nan ka je gidan da jarida ka yi rubutun iska na fatanci ba an zo ka zo ka yi bayani mana ka ki zuwa ka yi bayani an je makaranta ka gudu duk mai za ka gudu to kuɗi na gwamnati ne an baka ka je an je makaranta ka gudu
akwai wani taro da aka zargi cewa ka shugabanta ko kuma ka shirya a ranar 16 daga watan Janairu wanda watakila ya tattaro hancin wasu shugabannin jami'o'i inda a nan ne ma aka fara shirya cewa ga abin da za su biya
to ai taro
an ce kai ne ka shugabanci taro
kware da gaske ba a 16 da ranar 15 aka yi wannan kaga ƙarya dan farko kenan a ran 15 nayi
to watakila ne kuskure
a rubutu a kakanta daga rubutun da aka yi ne ran 15 ga wata aka yi kuma taron nan kowa ya zo banda mutum uku da na ambata maka shugaban jami'ar Lagos shugaban makarantar jami'a ta Gusau da shugaban jami'a ta soja ta biyu kowa ya zo kuma duk zaman da nayi gaba daya an yi recording nasa an dauke shi a video duk
abin da faɗa amma ana cewa komitin ka yayi suna sosai wurin hana ƴan jarida shiga a lokacin da kuke
gudanar da gaba daya ba ma wannan zaman tun daga farkon sa idan da ka kira NTA Nigerian Television Authority za su baka bidiyon wannan zama gaba daya tun daga farkon sa
to me yasa sai NTA ka
har ƙarshe ba NTA ne duk ƴan jarida ai ba rufe kofa ba kofa a buɗe take ko maganar da muka ba a cikin suru bane ba a rufe kofa ba kowa zai shigowa kuma ya fita taro kuma na gama shi ne ƙarfe 2 an ce har tun ƙarfe 3 ba an ce uba mun fara ba taro kafin ma ƙarfe 2 na gama shi kuma rodi abu da yake kuma duk abin da faɗa an yi recording nasa duk abin da muka yi an yi recording nasa a video a NTA
to in na fahimce ka kenan ba ku nemi waɗannan kuɗi
zancen banza zancen wofi daga mutanen daga bakin banza
shi wannan shugaban ita jami'ar ta tarayya ta Gusau wanda ake kira Mu'azu Gusau da ka ambata Mu'azu Abdullahi Gusau ka ce ga takun sakar da kuke yi amma
bincike
ya nuna cewa shi ya yi turjiya ne ba kuma wannan karon ne ya fara turjiya ba dama kun yi tsammanin zai yi turjiya shi yasa har kuka ci kokarin shishi ta ki ga hukumar
da farko ma tukuna na ga maka mun je gaba daya oversight mun je ka'ida aikin mu ne mu ziyarci kowace jami'a mu duba takardunsu kudaden da aka basu na bara ya suka yi amfani da su
ka ce ba ku je Gusau ba
shi Gusau an sa mun je muna ga ya in tsayawaye
amma ba ku je din ba
a ta ba sai amanna ba sai ka ji ka abin tukuna ba a abin nan ba ai sai mun rubuta shugaba ya amince za mu zo rana kaza eh na ra'ayi da ku zo idan mun zo wa za mu gani
wato ba iyakar tattaunawar kenan ba, amma ku biyo mu a cikin shirin a mako mai zuwa domin jin cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu na yau, dan majalisar wakilan Najeriya kuma shugaban kwamitin ilimin jami'a na majalisar, Abubakar Hassan Fulata, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Thank you.